ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بايحك ينوى السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yini na Lahadi wanda ya dace da 18 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1425 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne yinin karshe a cikin watan goma shekara ta 2004 miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta 12 cikin wannan sura mai albarka suratul an'am yau zamu tashi farkon aya ta 13 kafin haka za mu karanta tambayoyi guda biyu. Tambayar farko, mai tambaya yana tambaya ne dangane da ladanci, wato daga murya a bayan liman, shin yana da asali cikin shari'a ko baya da asali? Idan babu shi, me yasa ake yi a masallatai guda biyu na Makka da kuma na Madina? Daga murya a bayan liman don isar wa sauran mamu su ji in liman yana tsaye ko in yana cikin ruku'i ko in yana cikin sujada ko ya dago ko ya yi sallama. Ana yi ne kadai idan sautin liman baya kai wa mamu, to ya halatta a samu wani ko a sahun gaba ko a sahun na biyu ko a sahun na uku ya rinka daga murya don sanar da sauran mamu mai liman yake ciki. Amma idan sautin liman na kai wa mamu duk suna ji, to kuskure ne wani ya rinka daga murya a bayan liman. A dukkan sallolin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tare da al'umma, an daga murya a bayan sa ne so biyu, kuma bisa ga dace wanda ya daga murya din shine Sayyidina Abubakar. Kuma a cikin dukkan halaye guda biyu din, an daga muryar ne yayin da Annabi bai da lafiya, ta yadda muryar shi ba ta iya kaiwa sauran mamu gaba daya. Karo na farko ya fato ne daga kan dabba, sai ya samu uzurin rashin lafiya, sai da in ya daga murya mamu ba ta ji, sai Sayyidina Abubakar ke daga murya yana isar wa sauran mamu. Kashi na biyu kuma a lokacin cutar ajali, cutar da Annabi ya kwanta wadda daga ita bai tashi ba, Allah ya karbi rayuwarsa. A nan gurin ma an yi sallah, Sayyidina Abubakar na daga murya ga sauran mutane tunda ba sa jin muryar liman, ba sa jin muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In banda waɗannan guda biyu din, ba wanda ya isa ya kawo maka wata waƙi'a ta uku wadda aka daga murya a bayan Annabi. Kina ba ta fahimta, wato kenan sai wannan yin nuna kenan a sai hali wanda yake shi ne aka sani ne yau da gobe shi ne ba a daga murya. Daga murya bakon abu ne, ba a yi sai wata illa ta samu, wani uzuri ya samu, wata larura ta samu. Wannan illa ko uzuri shi ne rashin isar muryar liman. Ba wai lalle bane liman ya zanto baya da lafiya, a kila masallacin na da girma, ta yadda in ya daga ma mutane ba za su ji. Ba wai lalle bane ba kuma liman ya zanto cewa wato ainihin masallacin yana da girma, kila a halittarsa baya da murya babba. Yayin da duk aka samu wannan illa ta sautin liman baya wadatar mamu gaba ɗayansu, to sai a samu ne daga murya. Amma da zaran wani ya daga murya a halin sautin liman na kai, wato tabbatar ya yi bid'a a cikin addini, ya kago abin da babu. Ku kaga a nan gurin galibi masallatanmu a halin yanzu kan yi amfani da na'uran ɗaukaka sauti, ga amplifier, ga speakers, ga komai da komai, ta yadda sauti zai kai, musamman idan liman ya maka da irin mic din nan da ake makalawa a jiki, kamar wanda yake jiki da yanzu, kowa zai ji muryarsa. To lokacin sai ya zama wasa ne wani ya rika daga murya bayan liman, dan asalin an ma fi jin muryar liman din sama da kai, me ya amfani daga wurin kai din da ka daga? Ya zama wasa da addini kenan. Cikin malamai akwai wanda suka bada fatawa akan duk wanda ya haka masallar sa lalace, kuma abin mamaki akwai malaman mazhabar malikiya ne. Shekara 15 ko 16 da suka wuce baya, akwai ɗaya daga cikin abokananmu Malam Ibrahim Jalo, mutumin Jalingo cikin jihar Taraba, ya yi ɗan ƙaramin littafi da ya sa masa suna Alƙaulul Munsik, wato magana ta adalci dangane da ɗaga murya a bayan liman. Ya tattara maganganun malamai kan wannan littafin. Littafi ne mai ban ƙaye ƙwarai da gaske, ko musamman idan an duba lokacin da ya yi shi shekaru wajen 17 baya ko na makamancin haka, ya yi ƙoƙari matuƙa ƙwarai da gaske, ya faɗi duk abin da ya kamata a faɗa game da wannan mas'ala. ina fata an fahimta. Dan haka da ya daga murya bayan liman wannan ba daidai bane. Cewa kuma ana yi a masallacin Makka ko a masallacin Madina wannan ba hujja bace ba. Masallacin Makka baya zama masdar min masadir at-tashri'. Haka masallacin Madina. Masadir at-tashri' sanannu ne a wajen malamai. Akwai al-mujma'u 'alaiha, akwai al-mukhtalafu fiha. Masadir at-tashri' da kai ijma'i akan su min haysul jumla al-kitab, as-sunnah, al-ijma', al-qiyas. Al-mukhtalafu fiha kuma su ma ga sanan da yawa. Daga cikin su akwai qaulu sahabi, akwai shar'u man qablana, akwai al-masalih al-mursala da sauran makamantansu. Amma dai masallacin Makka ko Madina baya zama hujja dan anya ba a masallacin ya zama shari'a. Sai in abin ya samu gindin zama cikin Qur'ani ko hadisi. Mutanen Makka da mutanen Madina mutane ne kamar mutanen Kano da na Abuja da na Maiduguri. A ciki a iya samun mutumin kirki, a iya samun ba na kirki ba. A iya samun malami, a iya samun jahili. A iya samun mujtahidi, a iya samun wanda ke dunal mujtahidi. Da haka mu daina kafa hujja da cewa an yi a Makka ko an yi a Madina. A'a, mu kafa hujja da cewa Qur'ani ko hadisi ko maganar sahabbai. Ga abinda Annabi ya ce, ga abinda Allah ya ce, ga abinda sahabban manzon Allah suka rayu a kai. Alal misali, mutanen Makka sukan zo su yi tarawih, su zo daga ba su yi tahajjud. Kuma idan sun yi tarawih din su yi shafa'i da wuce. Idan sun yi tahajjud kuma su yi shafa'i da wuce. Manzon Allah kuma ya ce la usrani fi laila. Suka dauki shekaru masu dama suna yi. Shekaru goma da suka wuce baya, sannan suka daina yi, suka rinka yin wutri guda ɗaya a madadin wutri guda biyu. Kaga wanda ya bi su cewa dan ana yi a Makka shi ma bari ya wutri guda biyu, yanzu sun bar shi a kwanakin. Sun ɗauki hadisi sun kyale shi. To yanzu suna yin tahajjud, raka'a 11, suna yin tarawih raka'a 20, su zo su yi tahajjud raka'a 10, kaga zan 30 da wani abu. A rayuwar Annabi gaba ɗaya raka'a 10 a hadisin Bukhari. In ka ruwaito ruwaya da tafi kowace adadin raka'o'i yawa ya yi raka'a 13. To yanzu a nan gurin da ka ɗauki abinda manzo Allah ya rayu a kai raka'a 11, da ka ɗauki aikin mutanen Makka raka'a 30, ka faɗa min in na baka shawara wanne za ka ɗauka. To shikenan sai ka ce kuma dan ana yi a Makka. In suna da wani ijtihadi da fatawa da ta sa suka saba raka'a 11, wannan su suka san suna da ijtihadinsu. In sun yi daidai suna da lada biyu, in sun yi kuskure suna da lada ɗaya. Amma haka kawai ga hadisin manzon Allah kamar rana a lokacin azhar, in kyale shi in kama aikin mutanen Makka ko mutanen Madina ko mutanen Kudus ko na Abuja ko na Lagos, da wani hujja da wani dalili, me zan je cewa Allah ranar tashin kiyama? Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum, ku bi abin da aka saukar muku daga wajen Ubangijinku. Ya ce kamar mutanen Makka ko mutanen Madina? Da haka duk wanda ka ji ma yana kawo wajen aya na yi a Makka, aya na yi a Makka, wannan alama ce ta wanda yake wannan wannan maganar ba ya da alaka da malanta ko ilimi, kawai magana ce dai kawai ta mutane, dai haka irin dai mutane na kan titi ga maganar mutane. Mai tambaya ta biyu shi kuma tambayar sa yana tambaya ne dangane da menene abin da ya kamata mu yi a goman karshe. Ya dan uwa, abin da ya kamata ka yi a goman karshe, doriya akan azumi da ka saba yi shine raya dare da ibada da kuma itikafi idan ka samu dama. Qiyamul layl da itikafi. Qiyamul layl a cikin kowane dare banda Ramadan abace mai falala, dan ayoyin Alkur'ani sun nuna falalarta. Walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yabathaka rabbuka maqaman mahmuda. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Waɗannan ayoyi sun isa su haska maka ka gane falalan tsayuwar dare, tawa ma cikin Ramadana ko a wajen Ramadana, abu ne mai falala, saboda ayoyin Alkur'ani sun nuna wata cikin suratul Furqan, wata ayar cikin suratul Sajada, wata kuma cikin suratul Isra. Ko da yake ta suratul Isra wani na iya cewa ai wannan keɓantacce ne ga Annabi, sai a ce eh, wajibcin qiyamul layli keɓantacce ne ga Annabi, amma mustahabbancin ta fa ya shafi kowa daga cikin ɗaiɗaikun al'umma. Haka ga ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila. Dukkan wannan ya shafi Ramadan, ya shafi kuma wajen Ramadan. To amma idan Ramadan ya zo, qiyamul layli mustahabbancin sa na karfafuwa sama da sauran kwanaki da ba na Ramadan ba. Da haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dukkan wanda ya tsayawa Ramadan yayi ibada, yana mai neman lada, yana mai imani da Allah an gafarta masa abin da ya shuɗe na zunubansa. Sannan kuma idan Ramadan din ya zo a goman ƙarshe, mustahabbancin yakan ƙarfafu sama da sauran 20 ɗin farko. sannan manzo Allah ce man qama laylatal qadri imanan wa tisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dukkan wanda yayi dace wajen yin qiyamul layli a daren laylatul qadri yana mai imani da Allah, yana mai neman lada, an gafarta masa abin da ya shude na zurbin sa. To wannan kaga a cikin ramadan ne karfafuwar mustahabbancin ya dara kwanakin da ba na ramadan. To anan guda akwai tambaya, qiyamul layli da kai ta kai kadai a gida, da kai ta a masallaci, wanne fi falala? Manzon Allah ya faɗa cikin hadisi yace khairu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba, mafificiyar sallar da dan adam zai yi ita ce sallar da yayi a gida sai fa in ta farilla ce. To wannan hadisi yana magana ne akan sallolin nafila waɗanda ba su shafi watan ramadana ba, waɗanda ba salatul tarawih ko tahajjud ba, kayi su a gida yafi. Dan haka ma ya sake faɗa cikin hadisin Bukhari, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha quburan, ku dauki wani kaso na sallah na sallolin ku rinka yi a dakunan ku, kar ku mai da dakunan ku su zama kamar makabarta. Wannan duk ana magana a wajen ramadana, amma a cikin ramadana sallan tarawih a masallaci yafi falla sama da yinta a gida. Ina fata an fahimta. Dan abin da yasa na fara kawo wancan hadisin, akwai waɗanda suke kawo wancan wajen su hana mutane zuwa sallar tarawih, ko su hana mutane zuwa sallar tahajjud, sai to ai kai sallah a gida yafi falala, kai sallah a gida yafi falala. Shi ko wancan hadisin yana magana akan nafulfuli waɗanda ba na ramadana ba, a wajen watan ramadana. Amma a cikin watan ramadana yi cikin jam'i tare da mutane shi yafi falala. Ina fata an fahimta. Sannan kuma shari'a ne yinta a cikin jam'i din tare da mutane, dan naji waɗansu ma sukan yi ganganci su ce wai bid'a ne a je masallaci ayi tarawih ko tahajjud, wai bid'a ne, wannan ganganci ne. Ko dai san zuciya, tsabagen san zuciya, ka san akwai wanda shi in baya iya abu to sai ya haramta dan kowa kare, ko kuma yana ganin wanda suke qiyamul lailan nan akwai zaratan mahaddata alqur'ani wanda sun iya tajwidi suna ja jama'a suna jin daɗi su je, to shi ko bai iya ba to sai ce haramun ne. Na taba ganin wani malami wata shekara ta kauce kusan shekaru 10 yace haramun ne a sauke qur'ani, shi ya yadda a je tajwid din amma sauke qur'ani haramun ne. Da aka bincika sai dalibai suka gano shi bai haddace bane sai yake wa hafizai hasada, da tafiya sai tafiya ya ga mutane suna yi shi ma sai samo qur'anin sa mai zuci ya rike, idan an fita din sai ya bude qur'anin sai karanta, sai to tunda farko da ka bada fitawar wannan da ka huta ka hutar, ko ba haka ba? Dan haka yin qiyamul layl a cikin watan ramadan yana da falala kai a masallaci cikin jam'i sama da kai a waje, kuma shari'a ne a masallaci din ya tabbata a sunnar annabi ta aikace da ta magance da ta kuma sunna ta qaririyya. An fahimta ku? Manzon Allah ya fito cikin dare sai ga mutane suna sallah a masallaci, ya tambaya su waye wannan suke sallah a masallaci cikin layali ramadan, sai aka ce ai waɗansu mutane ne suka fito sallah, sai suka ko wancan ya dan haddace wani abu, wancan ya haddace wani abu, da suna yi daban-daban, sai suka ga ya kamata tun daga Ubay ibn Ka'b ya fi su haddan Qur'ani su haɗu a bayan su yayi musulunci, sai manzo Allah ce laqad ahsanu am asabu, yace hakika sun kyauta sun yi daidai, kaga manzo Allah ya tabbatar da su. A hadisin Bukhari da Muslim kuwa da kansa yace da Ummu na Aisha, dauki tabarma ki sa mun a masallaci, sai je ta sanya annabi tabarma a masallaci bayan sallar isha'i, bayan dare yayi sai manzo Allah ya fito, sai zo ya kama sallaci kadai cikin masallaci ta tarawih. Sai wani daga cikin wani adadi na sahabbai suka gani sai suka zo suka bi sallah, yayi sallah tare da har aka kammala. Washe gari sai manzo Allah ya sake fitowa, sai adadi ya karu sama da najiya suka yi sallah tare da shi. Washe gari karo na uku aka zo masallaci ya cika, manzo Allah ya sake yin sallah tare da su. Washe gari kati na hudu sai mutane masallaci har wajen masallaci, sai annabi ya fitowa. Tsammanin su manta yayi har sai suka rinka cewa as-sala as-sala as-sala, wato suna nufin tunatar da annabi, annabi ko yana jin su shiru kyale su har sai da ya fito sallar asuba, waɗansu suna wajen aka yi sallar asuba suka tambaye annabi me yasa baka fito ba, yace na ji tsoron in fito a wajabta muku ita, in an wajabta muku ita ta zama wajibi ba za ku iya yi ba. Malamai suka ce a nan gurin kaga abin da ya hana annabi fitowa ba wai dan sallar ba ta halarta ba, sai dan jin tsoron in ya fito za a wajabta, wahayi na sauka a kansa. Amma in bai fito ba tana nan a mustahabi, wanda ya ga dama yayi, wanda bai ga dama bai bari. Ina fata an fahimta. Wannan ita ce hikima. An-Nu'man ibn Bashir yake cewa mun yi qiyamul layl da annabi a daren 23, yace zuwa 1:3 dare, 1 sa'a na farko, mun yi kiyamul laili a daren 25 zuwa wato ainihin rabin dare, mun yi kiyamul laili a daren 27 tare da manzon Allah sai da mafi tusar 2:3 dare, tun daga farkon dare zuwa 2:3.
Na'am.
Yace ka akwai lokacin da muka yi kiyamul laili tare da annabi har sai da muka ji tsoron koma sahur zai kubuce mana ne. Ana gama sallama kowa na kokarin yaje dan abin da ya samu ya ci kafin alfajiri ke. To sahabbai kenan su riya su sun yi sallah tare da annabi. To kaga anan gurin idan ka dauki wannan hadisi annabi ya fito masallaci ya sallah tare da mutane. Kai kuma yanzu ka zo ka ce bid'a ne. Sannan kila kai ka kafa hujja da wannan hadisin wanda suke nuna ayi a gida. Su kuma ne a gida ba su shafi Ramadan ba fa. Suna magana a wajen Ramadan. Dan a wajen Ramadan manzon Allah kan ayi gidan sai kiyamul laili. Har umma da Aisha take cewa ya tashi yana sallah cikin dare ina gaban sa yayi alqibla da ni. Ya yame da ni nice sutransa kamar a gaban sa a alqibla. Tace ina cikin barci sai in turo kafata inda yake sa goshin sa. Idan ya dora goshi sai ya ci kafata sai ya ture kafata. Ya dora goshin sa ya sujada. Tace bayan ya kammala idan ya tashi ya miƙe sai tunda yana daddawa a cikin karatu sai bace ya sake kwashe ni sai ya sake turo kafata wajen. Idan ya zo kuma zai sujada sai ya sake ture kafata. Wannan a gida ne ko a masallaci? To kaga a wajen Ramadan ke. A cikin Ramadan kuma a masallaci, a wajen Ramadan kuma a gida. Dan haka kuskure ne wani yazo yana cewa abu bid'a ne, dan naji wani yayi ganganci ai ba ai bid'a ne ai bai halatta ba kiyamul laili ai tahajjud da ake zuwa, wanda kuma yafi kuskure ma wanda yana cewa wai kuma bai halatta mata su je ba. Ya zaka yi da hadisin Bukhari, la tamna'u ima'allahi masajidallahi, idan fa matarka tace zan tafi kiyamul laili manzo Allah ce kada ka kuskura ka hana ta, kada ka kuskura ka hana ta, in ko kace kada ki je ka saba manzon Allah. Allah kuwa ce fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim, masu dangancin sabawa umarnin annabi suke yayi wata fitna ta same su ko kuma azaba mai tsanani. Dan haka dan Allah mu ci tsoron Allah, abinda mu ba za mu iya ba saboda ragwancin mu ko saboda wani dalili namu, kar mu harantawa al'ummar annabi lada. Dan haka mata na iya zuwa kiyamul laili cikin Ramadana irin yadda maza suke iya zuwa. Idan mace ta zauna a gida ta yi sallah yayi, waɗansu malaman ma suka nuna kafi dan saboda hadisin da yake nuna sallar mace a gida yafi a masallaci ko da na annabi ne lada. Idan ta je masallaci kuma bata yi zunubi ba, bata saba kowa ba, sannan in tace za ta dole mijinta ya kyale ta. Dan manzo Allah ce la tamna'u ima'allahi masajidallahi, masajidallahi ya shafi kowane masallaci a banka samu, matarka tace za ta je masallaci baka isa ka hana ta ba. Hadisin Tirmidhi yace idza ta'azanat imra'atu ahadikum li dhahabi ila almasjid fala yamna'aha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, idan ɗaya daga cikin ku matarsa ta nemi za ta je masallaci kada ya kuskure ya hana ta. Haka manzo Allah ya faɗa. Da haka da kiyamul laili na kullala a masallaci. A nan gurin muke so in ja hankali kuma kan masu zuwa kiyamul laili, mu tsarkake niyya cewa muna zuwa dan Allah, ba dan mu je mu yi gasa ba, ba dan mu je mu kiyamul laili washe gari da safe mu je muna bada labari kai ai je mun dade ai lokacin da aka yi kaza muna daidai wuri kaza ai raka'a ta karshe na ai da ni aka raka'a farko ai da ni aka yi takbiratul ihram wat, wannan sai zanto mutum yana tallata aikinsa kenan. Ya mun nuna alayka an aslamu dai kenan. Na biyu, idan za a bude idan za a bude sifika a masallaci sai a bude yadda za ta wadatar da mutanen wajen, bata ketare su zuwa wajen nan nesa ba dan kar su damu da yawa. Akwai waɗanda za a ga su biyar suke kiyamul laili a unguwarsu amma sai su bude za su fita katuwa su hana sauran mutane bacci, kaga wannan ba daidai bane. Amma akwai wanda mai yawan masallacin ya kai sai an bude sifika, in ba haka ba ma mu ba za su ji karatun liman ba, jin karatun liman kuma shi ke ba su ƙwarin gwiwa suna bi ma'anonin alqur'ani, suna ratsa zukatansu, suna raye zukatansu da alqur'ani mai girma. To wannan kaga babu laifi a kanmu. Ina fata an fahimta. Sannan mace kuma wato idan bata nemi izinin mijinta ba ta sallah dai ta tafi, wannan kuskure ne. Haka mata da suke fita da yara ƙanana sabon haihuwa je su yi ta kuka suna damun mutane, ke biki sallah a natsuba, biki ibada a natsuba, wannan kuskure ne. Ki zauna ɗaki kiki ya kiyamul lailin ki ki reni yaran ki, kin samu ladan kiyamul laili, kin samu lada na kulawa da yaran ki. Haka idan mijin ki na jiya ki tsaya ki jiyace shi ya fi falala sama da ki tafi kiyamul laili. Ina fata an fahimta. Waɗannan dai abubuwa ne da ya kamata a ce an kalle su. Itikafi kuma abin da yake bukata zama a cikin masallaci, da zama a cikin masallaci tare da kyakkyawan niyya, sannan kuma ya zanto mutum da azumi a bakinsa inda rana ne. Wannan shine abubuwan da itikafi yake bukata: zaman masallaci, niyya, sannan azumi in lokacin itikafin mutum din ya shafi rana. Sannan kowane masallaci da ake yin khamsu salawati a iya itikafi a cikinsa. Amma idan kwanakin da mutum zai yi itikafi sun hado da ranar Juma'a, to lalle ne ya je masallacin Juma'a ya yi itikafin sa yafi. dai idan yayi a masallacin khamsus salawat ya zai ranar juma'a ya fita tafi sallar juma'a ya rushe kaidar itikafi ya zauna kuma yana itikafi ya shagala da mustahabbi ya kyale farilla to anan gurin tun farko sai ya zanto in dai kwanakin da zaka yi ya shafi juma'a to sai ka je wato ainihin masallacin juma'a kai itikafin ka ina fata an fahimta to wannan shine abin da ya kamata mu sani sannan a cikin itikafi ba abinda mutum zai yi na abinda ya shafi duniya sai abinda yake dole mai itikafi ya killace kansa ne daga shi sai ubangiji abinda ya shafi dole a cikin itikafi abinci abin sha shiga ban daki duk waɗannan bukatu ne na dole barci bukata ce ta dole ina ba ta an fahimta dan haka mutum zai fita daga masallaci dan ban daki dan kan abinci dan shan abin sha to amma in ba wannan ba haka ka fita bakin masallaci masallacin ka na kusur titi kana kallon motoci masu wucewa kuma da sunan kana itikafi ka rusa itikafi ko waɗanda suke zuwa da littattafai waɗanda ba na waɗansu ilimomi daban ba karatun alqur'ani ba mutum ya zo da littafi yana karanta a masallaci yana cikin itikafi ko da littafin fikihu ne ka rushe itikafin ka idan an zo darasin tafsiri kana cikin masallaci wannan ba yadda ka iya ko ka so kai karatu ba za ka iya ba dan darasin da ake na masallacin ka ba zai bari ka dina ka sai ka bude qur'ani kana kallon ayoyin da ake karantawa ibada ce zai shiga cikin itikafi amma littafin adab littafin nahwu littafin balaga mathematics biology chemistry kana itikafi jarida wani na shiga itikafi ma da yar karamar radio da safe GBC ka rushe itikafin wani ma yana tambaya zai shiga da handset din shi dan wani lokaci dan rika ansa waya ko ya buga wallahi da kai wannan ka rushe itikafin handset din ka riga ka bar shi a gida ka kulle shi sai bayan ka gama itikafi da abokan hulɗar ka kafin ka shiga sai ka rubuta sako na musamman a cikin handset din ka sai ka aika musu ta hanyar text duka yi musu cewa to na shiga kila ku zan yi tafiya ko bana nan kwana biyu kar ma ka ce zan shiga itikafi a ce yayi riya bana nan daga nan zuwa kwana goma har kafin ka same ni a wannan waya ka ka hutar da kowa ka kulle wayar ka aje sai karatun alqur'ani sai salati ga annabi sai zikiri sai halala sai istighfari sai tunan lahira gaba ɗaya ka manta da duniyar ka Ibn al-Qayyim yace wani garan bawul ne dan adam ke wa zuciyarsa sabis mutum ke wa zuciyarsa ya inganta imaninsa dattin da ya makalkale a jikin zuciya duk ka zubar da shi kafin ramadani
na'am
mafi karancin kwanaki da manzon Allah ya yi cikin ramadani kwana 10 ya tabe kwana 20 yana itikafi mata suna iya yi maza suna iya yi matan annabi sun yi itikafi tare da shi a masallaci bayan ya bar duniya ma sun yi itikafi
na'am
to kawai abinda dai aka ce mace bai halatta ta shiga itikafi ba sai ta nemi izinin mijinta ko waliyinta waliyin lamarinta sannan kuma inda za ta yi itikafi din ya zanto an aminta daga fitina babu fitina to wannan babu laifi amma in akwai fitina to bai halatta ta je ba sannan kuma in bata nemi izinin miji ko waliyinta ba bai halatta ta je ba a takaice wannan shine abinda dai za mu yi a goman karshe mu ribaci waɗannan lokaci kuma mu ribaci daren Lailatul Qadr wanda manzo Allah ya ce ku lalubo shi a cikin goman karshe ko mu yawaita addu'a mu yawaita istighfari a ciki ubangiji ta Allah ya ba mu ikon raya waɗannan kwanaki gaba ɗayan su da ibada lokacin shiga itikafi shine bayan sallar asubahi mustahabi ne ka shiga itikafi bayan sallar asubahi maza Allah ya kanta da kayan sa na shiga itikafi da yazo masallaci da an yi sallar asuba sai shiga itikafi sa lokacin fita daga itikafi kuma shine bayan sallar magriba da zaran an yi sallar magriba sai ka fita daga itikafi ina ba ta fahimta waɗanda suke tsayawa har sai washe gari ranar idi da safe kuma su yi wanka daga masallaci su tafi masallacin idi suna ganin takawa suka yi saba sunnar annabi suka yi irin masu taka wannan da irin sai iyalin sa ba su gani ba sai da ya dawo daga idi a wannan daren idi din ya kamata ka fara bikin idi kai da iyalin ka ka fitar da itikafi da zaran ka ji labarin an ga wata shikenan ramadan ya wuce goman karshe kai wa itikafi idan shawwal ya tsaya ba an fitar da goman karshe ba to yanzu ka shiga cikin shawwal kuma da itikafin ka sunnar annabi yake shiga bayan asubahi ya fita bayan sallar magriba
na'am
jazakallahu khairan sai ka tsara da yunus fa'ida ubangiji ta'ala yace kul liman ma fis samawati wal ard kul lillah kataba ala nafsihi ar-rahma la yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fi alladhina khasiru anfusahum fa hum la yu'minun karshen aya ta 12 kenan inda muka tsaya jiya sai ayat da zamu tashi yau wala huma sakana
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين
وله ما سكن في الليل والنهار وله قال مدعوك تسلكي كي تبتا ما سكن في الليل abinda duk yake samun natsuwa cikin dare wanda hari ko cikin yini mallakar ubangiji ne gaba dayan sa wa huwa as-sami'ul alim ubangiji ta'ala shine as-sami' mai ji sannan kuma al-alim wanda yake masani idan an ce ma sakana ana nufin ma hada'a wastaqarra dukkan abinda yake natsuwa yayin da dare yayi dukkan abinda yake yin shiru yayin da dare yayi mallakar ubangiji subhanahu wa ta'ala ne maganan cewa abin da ke yin shiru da daddare ko abin da ke yin shiru da rana wato kenan ina sauran ababai ko masu motsi su ko mallakar waye domin halitta iri biyu ne ko abin da yake motsi ko abin da baya motsi abu mai rai ko abin da yake marar rai dan adam da dabba da tsuntsu da kifaye a cikin ruwa dukan waɗannan mutaharrikat ne min al-makhluqat masu motsi ne cikin halitta amma dutse da itace waɗannan wato at-tawakin kenan min al-makhluqat na tsuntsu waɗanda ba ka motsi ko ba su da rai a cikin su to nan sai Allah ce walahu ma sakana fil layli abinda yayi shiru wanda baya motsi cikin halitta mallakar sa ne ina ba ta an bayyana sai malamai suka ce abinda ayar take nufi walahu ma sakana wa ma taharraka fil layli wan nahar da abinda yayi shiru da abinda yake motsi dukkanin sa mallakar Allah ne amma sai aka ambaci wanda yayi shiru ba ambaci masu motsi ba dai idan mai tambaya ya tambaye ka tsakanin abin da yake mai motsi cikin halittun Allah da abin da yake shiru yake ba mai motsi ba wanne suka fi yawa tsakanin masu motsi cikin halittu da waɗanda ba su motsi tsakanin masu rai da waɗanda ba su da rai malasa rai suka fi yawa to shi ne ba su kada ke da haka su suka biyawa sai aka ambace su amma shi wancan ma mata harraka shi ma yana ciki daidai da Allah yadda Allah madaukakin sarki ce wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum min aljibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikum alharra wa sarabila taqikum ba'sakum fadin sa cewa wa ja'ala lakum sarabila taqikum alharra malamai suka ce kuma wal barda ina fata an fahimta ubangiji ya sanya muku dabara da kuke yin tufafi irin tufafin da suke kare ko zafi sai yayi shiru dangane da tufafin da suke kare sanyi bai ambace su ba saboda kai mai hankali ka gano su bisa ga ka'idar fa'ata biru ya ulul absar ku sanya lura ku sanya kulawa ya ku masu hankali baiwar da Allah ya mana ba ta saka tufafin da za su kare mu zafi kadai bace ba a'a akwai tufafin da za su kare mu zafi sannan ya bamu dabara da hikima na tufafin da za su kare mu mai sanyi sannan ya bamu ma dabara da kimiyya na yin tufafin da za su kare ku daga ruwan sama amma sai Allah ya ambaci wancan dan yayi shiru mu gano ɗayan da kanmu to haka anan gurin ma walahu ma sakana yayi shiru dan mu gano ma ta harraka din da kanmu suka ce idan ka lura da karshen ayar ma zai nuna maka wannan sai ce wa huwa as-sami'ul alim shi Allah shine as-sami'u mai ji kuma shi Allah shine al-alim wato wanda yake masani to kaga anan gurin sai ya kawo siffa ta ji ya kawo siffa ta ilimi saboda me ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ya ta'allaqu bimaza ya ta'allaqu bisawakin ilimin Allah yana ta'alluki da me ilimin Allah kai yana ta'alluki bisawakin da ababan da ba sa motsi ina fata an fahimta to jin safa ya ta'allaqu bil mutaharrikat yana alaka da me ababan da suke motsi abinda yake motsi shine ake jin sautin sa ko a ganshi da ido abinda ma baya motsi ko sai dai a ilmantu da shi a san shi cewa akwai shi ina ba ta ambata ba shi yasa ba ko a cikin magana idan ka tambaye wani kudi kace da Allah ba na ba za ne ce ha ba wala mu kuma yace a ce ka dace yo kudi suna magana ne kaga sai dai a san akwai su amma ba a jin motsin su ko ba haka ba abinda yake ba mai motsi ba sanin shi ake ta fuskar ilimi abinda yake mai motsi shine ake jin sa dan haka sai Allah ce wa huwa sami'u al-alim ina fatan kun fahimta qul kace da su a ghayra Allah attakhidhu waliyan shin yanzu wadin Allah shi zai rika a matsayin waliyi wanda zai tsinci lamarina ya kare ni ya tsare ni ya taimake ni anya ko wanda ba Allah ba zai iya mun wannan zai iya bani security zai iya bani tsaro zai iya tabbatar da bukatuna na duniya ko na lahira fatir samawati wal ard alhalin Allah nan shine mahalicin sama da kasa wanda ya kago halittar su ba tare da ya koya a wajen wani ba wa huwa yut'imu wa la yut'am alhalin shi ke ciyarwa ba a ciyar da shi waɗansu malamai suka fassara yarzuku wala yurzak shi ne ke arzitawa ba a arzita shi kul ka ce da su inni umirtu an akuna awwala man aslam nikam an umarce da dai in zama farkon mai miƙa wuya ga ubangiji ni ne farkon musulmi a cikin al'ummata ba wai farkon musulmi a cikin dukkan halitta ba kamar yadda waɗansu suke fassara ayar bisa ga kuskure a'a farkon musulmi a cikin me a cikin al'ummata ni ne farkon musulmi umirtu an umarce na na kona awwala man aslam abinda manzon Allah yake nufi ko abinda ayar take nufi wallahu alam manzon Allah ka sanar da su cewa abinda kake kiran su ba wai kana kiran su bane su su kai kana gebe a ka riga su yi idan in mutun da kiran ka alkhairi ya kamata shi ma ya aikata in mutun ya hana tasarri ya kamata ya riga ka bari amma mutun yace zo ga alkhairi kuma kaga shi ya kwanta yana bacci bai ba abin nufi anya ko wannan alkhairi ne kake kirani kake idan mutum yace kauce wa sharri yabo kuma kai kaje karayi kaga zaka jefa masa shakka anya ko wannan sharri ne kace in daina kai kaje kana yi to shine malar qul inni umirtu an akuna awwala man aslam
na'am
wala takunanna minal musrikin kada ka kasance cikin masu shirka qul kace da su inni akhafu in asaytu rabbi ni ina jin tsoron in saba wa ubangiji na manzon Allah shine mafi fice cikin halittar Allah amma yana jin tsoron saba wa Allah to amma a yau sai kaji kowa wani ya ce shi baya jin tsoron ya saba wa Allah cikin gawurtaccen sufaye waɗanda ake kira gulatu sufiya waɗanda suka zurfafa cikin sufanci suka yi nesa da turbar manzon Allah zaka ji ɗaya daga cikin su na cewa aini ina bauta Allah ne dan Allah shine Allah amma ba dan aljannar sa ba ba dan wutar sa ba kaga wannan ganganci ne faɗin wannan magana sai ya ce wai duk mai bautar Allah dan Allah ya bashi aljanna ko dan Allah ya nesantar da shi daga wuta to wannan ba yi da bambanci da laibura da zai je ya aiki a gonar ka ko a kamfanin ka yana jiran albashi a ƙarshen wata amma shi bawa nagari almuhaqqiqu ko al'arifu yadda suke cewa kenan amma su al'arifuna suna bautawa Allah ne dan shi ne Allah idan ya so duk abin da ya ga dama ma ya musu ya kai su aljanna ko kare kai su ba su dawo ba su dai wai kawai sun bauta mushi dan Allah shi ne Allah to wallahi tallahi wannan kaucewa ta farkin manzon Allah ubangiji ta'ala ya ambaci zarata zababbu cikin bayinsa waɗanda ya nuna suna jin tsoron wutarsa suna fatan samun rahmarsa innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in wato sun kasance suna gaggawa cikin ayyukan alkhairi suna bautata mana dan kwadayin abin da ke wurin mu na lada inji Allah sannan kuma dan jin tsoron azabar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata cikin hadisin bukhari a ɗaya daga cikin addu'o'i da yake da daddare yake cewa allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadaka allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadaka ya ubangiji ka tsamar da ni azabarka a ranar da zaka tashi bayinka ashe annabi na jin tsoron azabar ubangiji sannan kuma yadda ya tabbata cikin hadisin sahihi muslim idan annabi ya karanta tahiyya ya kammala salati wa kansa yakan nemi tsari dangane da al'amura guda hudu allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabri wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamati wa a'udhu bika min fitnati al-masihi ad-dajjal wato yana neman tsari daga azabar jahannama yana neman tsari daga azabar qabri yana neman tsari daga fitinar rayuwa da ta mutuwa yana neman tsari kuma wato daga fitinar masihu dajjal har waɗansu malamai suka ce yin wannan din a cikin sallah wajibi ne saboda yadda annabi ya lissanci wannan idan zai sallah sai ya karanta shi to sai wani ya zo ya ce maka shi ba jin tsoron azabar ai kaga ya kauce tafarkin annabi ga abinda Allah ya ce da annabi kul ka ce inni akhafu in asaytu rabbi ni ina jin tsoron in na kabawa ubangiji na ina jin tsoron azabu yawmin azim azabar wani ne mai girma man yusraf anhu yawma idin, wanda duk aka kautar anhu gabarin sa, aka kautar da shi gabarin azaba yawma idin a wannan yini, faqad rahima, hakika ubangiji ya ji kansa. Ya Allah ka sa mu cikin wanda zaka ji kansu. Wa zalikal fawzul mubin, wannan kuma shine rabo wanda yake mai girma, rabo wanda yake mabayyani. Allah ya tsamar da bawa daga azaba, wannan rabo ne babban rabo. Sai Allah ce
wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaka bi khairin فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير
وبنجلس وإن يمسسك الله بضر إذا الله يشافيك ينفاتيك دوت سوتا زبي تيوان كي تيوان 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 هقولي دكا وانا لولي دزي كامك دكا وانا سوتا دزا تشافيك فلا كاشف له الا الله با wanda sai yayi wannan cutar sai shi
na
wa in yamsaka bi khairin idan Allah ya face ka da alkhairi koshin lafiya yaduwan arziki habakar dukiyarka habakar ƴaƴanka baka mukami da matsayi fa huwa ala kulli shay'in qadir to shi mai iko ne akan komai sakan sa cewa fa huwa ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai abinda yake nufi ba wanda sai hana wannan alkhairi ya je gare ka dan ya faɗi wannan a wata surar daban wa yamsasuka bi khairin fala radda li fadli ba wanda ya sai mai da hannun agogo baya game da falalar da Allah ya tunkudo zuwa gare ka Allah yayi zaka daukaka ba wanda ya sai hana ka daukaka Allah yayi zaka ci zabe ba wanda ya sai hana ka ci Allah yayi zaka haihu Allah yayi zaka samu mukami arzikinka zai habaka zai yadu ba wanda ya sai kare wato wannan aya tana shimfidawa bawa yadda zai gina alaka tsakaninsa da mahaliccinsa wato duk abin da zaka nema na alkhairi ka nema a wajen Allah ta'ala sannan kuma duk abin da kake jin tsoro na sharri ka nemi kariya kai tsaye daga wajen Allah idan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baka kariya ya baka tsaro babu wanda ya isa ya cutar da kai ko ya keta wannan tsaron da Allah ya shimfiɗa maka wiqayatullahi aghnat am mudha'afatin min ad-duru'i wa an'alin min al-atam kariya da tsaro da Allah ke bai wa dan adam ai ya wadatar ba sai mutum ya nemo dubun dubatar silke da kayan yaki da bullet proof na mota ko riga ya sa a jikinsa ba ina fata an fahimta aghnat am mudha'afatin min ad-duru'i ai ya fi ninkin baninkin dukkan wata riga ta silke da mutum zai kare kansa da ita wa an'alin min al-atami ya fi dukkan wani gini mai tsawo da zaka hau ka ɓuya dan kar a cutar da kai tsaron Allah ya wadatar da kai ba sai kai wannan ba ba sai kai wancan ba
na'am
ina ba ta an fahimta aikatantawa zaka yi ba wani mutum a cikin duniya da zai daukaka a fagen sa wanda baya da makiya kai ka daukaka ta fuskar siyasa ka samu makiya to haka wani ya daukaka ta fuskar malanta da wa'azi shi ma yana da makiya haka wani ya daukaka ta fuskar kudi ya samu makiya haka wani tele ya daukaka sauran teloli na jin haushin sa haka wani mahauci tubu fassa ta habaka da Allah dai na taba abin nan mana tubu fassa ta habaka amma tare da haka sauran mahauta na jin haushin sa amma kai ka nemo bindiga ka ne wato ka nemo kayan tsaro da yan security da menene da bullet proof wato mota da abin da riguna da waye da komai da komai to shi wancan mai tubu fara bakin abin shi kuma ya tsare shi amma nan kike da yake jin haushi kai yan siyasa na jin haushin ka shi ma sauran masu jin tsire suna jin haushin sa ko ta tsare ta matri mutai yake fa Allah dauka kai sai sauran sun jin haushin sa sai dai a samu wadansu masu tawakkali da Allah su dauka falalan Allah sai ba za su yi masa hasada ba amma wannan kila su suka fi zama kaza sauran sai sun yi masa hasada haka malami sauran sai sun yi masa hasada to waye kare wancan mai tattasai da tumatiri da mai tsire da mai biredi da shayi da mai wanki da guga da alhaji wane da malam wane waɗanda duk suna da yan adawa sama da yadda kake da su Allah ya kare su
na'am
to idan ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya baka kariya amma idan ka koma zuwa ga dabaran ka zuwa ga yan tsubbu zuwa ga bokaye zuwa ga malaman duba sai su ci kudin ka su raba ka da imani ina ba ta fahimta su yi taimaka kariya su yi taimaka zambo tunda su dawa matsafa ne saboda haka da wannan suke razanar da mutum amma idan mutum ya dogara ga Allah duk wannan ba zai tayar maka hankali ba dan yi zai rayu akan qaidar wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu idan ubangiji ta'ala ya nufe ka da wata cuta ba wanda sai yayi wannan cutar sai shi wa in yamsaska bi khairin idan ubangiji ya nufe ka da wani alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir tabbat shi mai iko ne akan komai سلتن
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون
وهو القاهر فوق عباده وبنجي شيني بيرين جاي أكام باين سكباتا وهو الحكيم الخبير وبنجي شيني الحكيم ما يحكي ما تكين دو أبن دي درتس سنة الخبير gwani cikin lamurran sa lafazin al-khabir ko dai zanto daga al-khabar ne mai ba ku labari ne cikin abin da kuka aikata ko ya zanto daga al-khibratu shine gwanin gwaninta ubangiji gwani ne cikin lamurran sa qul ka ce da su ayu shay'in akbaru shahada wani irin abu ne mafi girman shaida qul idan sun yi shiru ba su baka ansa ba ka ce da su Allahu shahidun baini wa bainakum Allah shine mafi girman shaida sama da komai shaidar Allah ta tare shaidar dukkan wani mai shaida domin duk mai shaida da ba Allah ba ya iya waye mantuwa ubangiji ta'ala ba ya mantuwa ya iya waye kuskure ubangiji ta'ala ba ya kuskure ya iya waye san kai yayi zalunci ubangiji ta'ala ba ya zalunci inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusuhum yuzlimun amma dan adam kuwa akwai jahilci akwai zalunci wa amal al-insan innahu kana zaluman jahula da haka shaidar Allah ita ce mafi girman shaida قل الله شهيد بيني وبينكم كثير سوء الله سيني شهيدا أتكاننا دك وأوحي إلي هذا القرآن أن يمنوها يمنن القرآن دكوكي جئنا كرن تدكو لأنذركم به دي إن يمكو قرغتي دشي ومن بلغ دكو موان دزي إسزوا غريسي أبن نفي كون قبانا كون دنرائي دكو لأنذركم به دي إن يمكو قرغتي دشي القرآن ومن بلغ da wanda Qur'anin zai same shi a wata kasa ba kasa ta ba a wata duniya ba duniyar da nake ciki ba a waɗansu shekarun da bayan rayuwa ta wa man balaga wannan ya nuna cewa da'awa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da'awa ce shamila amma ta shafi kowa da kowa ta shafi komai da komai abinda musulunci zo da shi ba wai na Larabawa ne kadai ba li unzirakum bihi da muku gargadi ku Larabawan da kuke gabana wa man balag da dukkan wanda Qur'ani zai kai gare shi cikin sauran yaruka na duniya cikin jinsin mutane daban-daban na duniya shi yasa abinda ke nuna mu'jizan alqur'ani kenan cewa musulunci ne kowa ne abinda zai baka sha'awa shine sai lokacin da zaka je aikin haji in kai yanzu duk wanda ya rayu a Najeriya bai je wata kasa ba bai yawo sai ba sai cikin Afirka sai ya dauka cewa bakakken fata su suka fiyawa cikin musulmi na duniya amma da ka je umara ko aikin haji sai ka ga ganin kun zama minority tsayaru duk inda kawai ga sai ga dan Pakistan, dan India, dan Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Jamhuriyar Soviet, Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan, Armenia daga ko ina ta duniya. Kuma ina ganin shi yafi ka musulunci. Eh mun taba haduwa da mutanen wani mutum Bosnia Herzegovina sai yake cewa shi ga musulunta. Dace wallahi da iyakacin sani na musulunci ya shigo kasar Hausa sama da shekaru 800 da suka wuce baya amma kai yau shiga musulunta sai su to shi dai a tarihin da ya karanta na kwanan nan bayan an ba su damar yin karatun addini dan da lokacin suna bin mulki na socialism na burguzu ba sa karatun addini yace an ce masa musulunci ya shiga Turai ta gabas yankin Bosnia Herzegovina da irin su Bulgaria tun shekaru 600 ko 150 baya nace kaga ashe musulunci ya riga zuwa wajen mu saboda wajen ina fata mun fahimta ma'ana shi yana ma alfahari waye yaushe kai musulunta kai kuma kana ganin kai zaka tambaye shi Allah sarki ga wani bature ko yaushe musulunta shi ma yana ganin ka wani bakin fata ko yaushe musulunta Allah sarki ga wani dan baki nan ko yaushe musulunta duk kuna mamakin juna wannan mu'jiza ce na da'awar annabi kenan ta saka kowa da kowa duk wanda kaje ga su sai dauka tashi ce kawai sauran kawai yanci lare ne a cikin da'awar ina ba da an bayyana sai dai idan mutum yana da karatu idan mutum ba wayayye ne ba ya cikin gaba garin mutane wato akwai intellectuality tattare da shi ya san me yake to shine zai dauka cewa yana da tarihi na duniya da kuma yadda musulunci ya shiga wuri kaza ya je wuri kaza amma ba su sai dauka kawai su kudi ne musulmi
na'am
li unzirakum bihi wa man bala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basiran wa nadhira walakin aktharan nas la ya'lamun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت ودان ايوي ne da suke nuna musulunci na kowa da kowa ne fari da baki ba barbare da inyamare da bahaushe da bulatani da kowa da kowa musulunci na kowa ne sai wanda yake yi idan kaga wani ya goranta ba yace shine musulmi original one kai dan jabu ne to wannan ya magana ce ta jahilci ba ta ilimi ba ina ba ta an fahimta kana yi masa sujada ta safi da banta yamma da ba dan akwai wanda suke dauka idan ba a cewa mutum yayi shirka sai in ga gunki a gaban sa ya fadi ya sujada a gaban sa a'a jingina tasiri zuwa ga wani ba Allah ba cikin abinda ba mai iya yi sai Allah wannan shine shirka kashewa da rayawa sai ka dauka wanda iya kashewa ko ya raya banda Allah arzitawa da talautarwa sai ka dauka ga wani zai iya talautar da kai ba Allah ba wannan ka jingina tasiri zuwa ga wani Allah kake ka tashi rantsuwa ka rantsa da sunan wani wanda ba na Allah ba ka tashi faduwa kai tuntube a madadin ka kira sunan Allah sai ka kira sunan wani ko wani shehi ko wani waliyi ko wani mala'ika ko wani annabi ko wani malami ko wani aljan wannan shine shirka hakikanin shirka kiran wani tare da Allah sawa'un kai mutumin sa kana masa sujada ko baka yi ba a innakum latashhaduna anna ma Allah alahatan ukra yanzu ku kuna shaidawa cewa tare da Allah ko wani Allah daban ma'ana banda Allah akwai wani wanda ya kamata a zuciyar kudirce zai iya talautawa ko ya amsa kaga wannan shine dangancin da mutane suke ciki a sakamakon rashin fahimtar tauhidi na sha ji da idona na sha gani na sha ji kaga mutum ya samu wani babban hoto na wani babban malami ko wani babban shehi ya dauka cewa ajiye shi a gidana hana barawo shi ko ajiye shi a office ko ratayawa a jikin mota na hana yin tsotsi ko wani abu makamancin haka wannan duk ganganci ne ma'ana shi wannan wanda ka sa hoton sa yanzu ba ma rigima da kai akan cewa salihi ne ko ba salihi bane wali ne ko ba wali bane ba duk mu fita daga wannan falsafa din kar mu tsaya muna tattar baki kan wannan amma shi wannan din da ka sa hoton sa ko meye matsayin sa da yake da shi ko meye matsayin sa da yake da shi ka suna fa kafin shi a duniya an yi mutane sannan bayan shudewarsa kuma an yi waɗansu mutane to mutanen da suka rayu a duniya suka yi mulki suka yi arziki suka yi ƴaƴa suka samu wadata suka kudance kafin a haife shi waye halice su waye arzita su waye ba su mulkin waye ba su ƴaƴa waye kudantar da su to a yanzu bayan ya mutu mutanen da suke ci gaba da rayuwa su samu kuɗi su samu mukami da ƴaƴa da arziki da wadata da mulki da kasaita waye musu ma'ana shi damar da ya samu ta lokacin da yake raye sai kawai ya rika arzitawa kafin a haife shi baya iya arzitawa bayan ya mutu yanzu baya iya arzitawa ita ce kada ya samu hankali zai karbi wannan sannan a yanzu da kake daukan cewa yana arzitawa kai kadai da ire-iren kai ke arzitawa ko kowa da kowa ko in ce da kai yan tawagarsa wanda suka yi da wali takarsa kadai yake arzitawa ko yana arzita dukkan duniya na tabbatar ansar da zaka bani cewa ɗan tawagarsa kawai mabiyansa yake arzitawa mabiyansa yake talautarwa ko ya arzita ya ɗaukaka su ko ya kaskantar da su ya ba su wadata ko ya hana su to idan za ka yi adalci a garinku kaɗai ko a ƙasarku kaɗai tsakanin wanda suka yadda da wannan shehin suka bi shi da wanda ba su yadda da shi ba suka bi waɗansu shehunan daban babu ruwansu da shi da ma wanda ba ruwansu da kowane shehin kaɗai da su mabiyan wannan shehin naka suwa suka fi yawa kaga sauran wanda ba sa tare da shi wanda sun yi masa tawaye waɗansu sun ma jahilce shi ba su san shi ba a kasar inyamurai akwai hanshakan masu kuɗi idan ka je Lagos a bakin teku akwai yarabawa mata masu bala'in kuɗi ba su san shehin ka da yake Kano ko yake Maiduguri ko yake wani wuri ba ba su yarda da shi ba ballanta da ka ɗauka shi ya ba su waye ba su a innakum latashhaduna annama allahi alihatan ukhra qul ka ce da su la ashhad in ku kun yi wannan shaidar mu na shaida ni ba zan shaida ba ni ban yadda ba tare da Allah akwai mai arzitawa akwai mai talautarwa akwai mai daukakawa akwai mai kaskantarwa Allah ne kadai ke yin wannan ba mai tarayya da shi ni ban yadda da wannan ba qul ka sake cewa da su innama huwa ilahu wahid shi fa Allah abin bauta ne shi kadai wa innani bari'un mimma tusrikun kuma ni na barranta daga dukkan abin da kuke hada Allah da shi. In kuna ganin yana da tasiri, to kusa in ga tasirin nashi a kaina, a cikin gidana, a iyalina, a arzikina, a rayuwata, in yana da tasiri in gani. Duk wanda ba Allah ba na barranta da shi, in ga tasirin nasa a cikin harkokina na rayuwa. Haka aka ce manzon Allah ya faɗa musu. To kuma ya faɗa musu hakan, kuma sun ji, ya ga wani tasiri mummuna? Yana tare da Ubangiji, Ubangiji ya bashi tsaro. Ubangiji ya bashi kariya. Ko muna karantar da dalibai a cikin alfurda ba, a tsoro duk malaman mu sun karantar da mu a cikin alfurda. Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin min ad-duru'i wa min awan 'alim min al-'atam. Ma'ana duk wannan abin da aka karanta, to me amfanin sa kenan? Ubangiji, Ubangiji ya bashi tsaro. Ubangiji ya bashi kariya. Ko muna karantar da dalibai a cikin alfurda ba, a tsoro duk malaman mu sun karantar da mu a cikin alfurda. Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin min ad-duru'i wa min awan 'alim min al-'atam. Ma'ana duk wannan abin da aka karanta, to me amfanin sa kenan?
Na'am.
Duk shehin da zai karanta da kai dariƙa za ka karanci alburda, kuma wurin sa wajen luga za ka karanci ishiriniya. Zai zo wajen ishiriniya ya ce laqad faza man kana rasulu imama. Hakika ya rabauta wanda duk annabi ya kasance shine shugabansa. Ya zo wani wurin ya ce wiqayatun sa'adatuna ma'qudatun bittiba'i. Wato gaba ɗaya rabonmu da arzitarmu ya danganta ne da yadda muka bi shi ci annabi. Kaga ya faɗa maka haka, amma sai ce kuma ka roƙi wani, sai kuma ya ce ka roƙi wani. Qul innama huwa ilahun wahid wa innani bari'un mimma tushrikun alladhina atainahumul kitaba. Ka karanta wannan ko?
Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون
الذين آتيناهم الكتاب وعندما كباس للتافي نأى التوراة يعرفونه سن منزل الله صلى الله عليه واله وسلم تهني صفوفنسا كما يعرفون ابناءهم كما يدا suka san ƴaƴan cikin su alladhina khasaru anfusahum amma wadanda suka tabar da kawunan su fahum la yu'minun su kan ba za su taba yin imani ba gashi sun karanta cikin littafin su sun gano siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shine wanda annabi Musa ya bishara da shi kuma shine wanda annabi Isa ya bishara da zuwansa amma san zuciya sai ya hana su bi shi yamma suna ganin ga wani girma da suke da shi a cikin addinin su yanzu in sun shiga musulunci ba za su samu wannan girman ba sai su gwamnati gara su tsaya cikin addinin su su rike wannan girman ga wani kudaden shiga da suke samu a cikin addinin su a matsayin su na fada fada a matsayin su na fasta fasta manya manya waɗanda suke da a shiga a wajen mutanen su yanzu in sun shiga addini na musulunci suna ganin ba za su samu wannan ba to sun gwamnati su yi rufa rufa dan su ci gaba da rayuwa amma in ba haka ba sun fi kowa sanin cewa abinda aka turo manzon Allah da shi gaskiya ne ya arkuna ko kuma ya arkuna abuna alladhina khasaru anfusahum fa hum la yu'minun allati wa man azlamu mimman iftara 'ala allahi kadhiban ba ma fi zalinci aban kasa sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah aw kadzaba bi ayatihi ko kuma ya ƙaryata wata aya cikin ayoyin Allah innahu la yuflihu adh-dhalimun yadda lamari yake azzalimai kan ba za su taba rabota ba a ranar tashin kiyama
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
ويوم نحشرهم tunatar da su ranan da za mu tara su jami'an gaba ɗayansu sun mana kulu lillazina ashraku sannan mu ce da waɗanda suka yi shirka suka riƙa kiran wani haɗe da Allah wannan wani kowanne ne wanda aka kira ko annabi ne cikin annabawa ko mala'ika cikin mala'iku ko wali cikin waliyai ko salihi cikin salihan bayi duk wanda ka kira tare da Allah za mu ce da su aina shuraka'ukum allazina kuntum taz'umun ina abokanan tarayyan ku waɗanda kuka kasance kuna riya cewa su suke taya Allah a aqidar ku, ana iya roƙon su yadda ake roƙon Allah, ana iya neman bukata a wajen su yadda ake nema a wajen Allah, ina suke aina shirka ku mulladina kuntum tazumun. Allah ce sun balamta kun fitnatuhum, jawabin su ba zai kasance ba illa an qalu, fa sai dai kawai kaza sun ce wallahi rabbina ma kunna musrikin, wallahi ya ubangijinmu da dai bamu kasance masu yin shirka ba. Rantsewa za su yi ba su kira wani tare da Allah ba, ba su taɓa kiran wani wato almasihu ba, ba su taɓa kiran nana Fatima ba, ba su taɓa kiran wani wali ko wani salihi ba kwata-kwata, wallahi ba su taɓa kiran Lata da Uzza ba, wallahi rabbina ma kunna mushrikin, wallahi ya ubangiji bamu kasance masu yin shirka ba. To wannan rantsuwa da za su yi ba ta da tasiri, domin za su yi ta ne a daidai lokacin da kuma daga baya za a sanya rufi akan harshensu, hannuwansu da kafafunsu su ba da shaida game da mai suka yi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. A wannan rana Ubangiji ce zamu dode bakunansu mu rufe bakinsu, tukallimuna aydihim hannayensu su rinka magana, wa tashhadu arjuluhum kafafunsu su rinka ba da shaida bima kanu yaksubun dangane da abin da suka aikata. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذا ما بتم يا كريا دبكا تو دغا بايا سي هاني سي دكا فاسا تونا اسيرنسا سي وا كريا يكي كا كيرا وني تار دا الله wannan wannan da ka kira kuma kace wadansu ma su kira shi shine wani kuma ka san bai da tasiri, ka san Allah ne kadai ke da tasiri. Shine tun malam ta kun fitnatu alfitna aliktibar wato jarraba ke, amma abin da ake nufi da alfitna a nan gurin aljawab, ansar da za su bayar idan an ce aina shirka'ukum, to shine ansar da za su bayar ba ta zama komai ba illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Sai Allah ya ce unzur kaifa kazabu ala anfusi, duba ka ga yadda suka yi wa kawunan su ƙarya. A nan duniya din sun kira wani ba Allah ba, amma a lahira wai suna rantsuwa da Allah wai ba su yi shirka ba. Duba ka ga yadda suka yi wa kawunan su ƙarya, wa dalla anhum ma kanu yaftarun, wanda duk suka kasance suna kirkira abinda duk suka kirkira ya bata ya bar su. Don haka dole ne kowane dan adam ya shirya ansa tambaya guda biyu manya-manya a gaban Allah ranar tashin kiyama.
Na'am.
Tambaya ta farko, ma za kuntum ta'budun? Tambaya ta biyu, ma za ajabtumul mursalin? Wannan tambayoyi guda biyu sun shafi kowa a lahira. Ma za kuntum ta'budun? Wa kuka bautawa? Ma za ajabtumul mursalin? A bisa ga tsarin wa kuka yi bautar, a bisa ga koyarwar wa, waye ya ba da bayanin yadda ake bautar? Idan bautar ba kai wa kowa ba sai Allah, amma wajen yi sai kai a tsarin koyarwar wani ba annabin da aka turo maka ba, bautar ta rushe, Allah baya so. Idan ka yi bautar a tsarin annabin da ya zo da bautar, ba tsari ba ragi, amma kuma wajen niyyarka sai ka nufaci wani banda Allah, Allah baya san aiki. Maza kuntum ta'budun, maza ajabtumul mursalin? Wannan manya-manyan tambayoyi. Tambayar farko, maza kuntum ta'budun, ita ce take sassabe dukkan wata itaciya ta shirka, ita take rusa shirka gaba ɗaya, tauhidi ya tsaya. Maza ajabtumul mursalin, sanin wannan shi ke sa gaba ɗaya wata bid'a ta tashi daga aiki, sai sunna kadai kaulan wahida. Ba wanda zai samu shiga aljanna ya samu sha daga ruwan alkautara sai wanda ya ansa wannan tambayoyin guda biyu. To kuma waɗannan tambayoyi guda biyu su ne suka gina kalmar shahada, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Shikenan, maza kuntum ta'budun, kaga la ilaha illallah kenan. Maza ajabtum mursalin, muhammadur rasulullah kenan.
Na'am.
Kuma gaba ɗaya wannan su ne musulunci. Duk ibadar da za ka yi dole kalmar shahada ta shiga. Ta ina kalmar shahada za ta shiga sallarka, azuminka, zakkarka, salatinka, sallarka, a samu kayi dan Allah kadai. Dan Allah ya faɗa cikin hadisul qudusi, man amila amalan asraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu, wanda ya aikata wani aikin ya hada tare da wani a cikin sa, zan kyale shi da wanda ya hada ni da shi din. Ana aghna shirka ya al-shirk. To wannan wa ka bauta wake, kaga la ilaha illallah ta shiga cikin aikin ka wajen kayi dan Allah. Sai kuma aya kai sallar, idan kayi yadda annabi ce sallu kamar ra'aytumuni usalli, to kalmar muhammadur rasulullah ta tabbata cikin sallar kake. Dole cikin kowace ibada la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta shiga, cikin sallah, cikin azumi, cikin salati kansa. idan ka zo yin salati kai dan Allah ce lalle kai kyakkyawan niyya wannan abu ne da ake ba da lada amma wace siga kai amfani da ita salatul ibrahimiyya salatin da annabi ya koyar ko salatin da aka kirkiro aka kago salatul fajr ko salatul sunnatina ko salatul nariya ko salatul sayfi ko ma meye za a sa masa suna ya zanto dai ba daga annabi yake ba ubangiji ta Allah bai saurare ka dole sai kai salatin da annabi ya koyar bisa ga kaidar Muhammadu Rasulullah kuma kaidan Allah bisa ga kaidar la ilaha illallah ina fata an fahimta ubangiji yace unzur kaifa kazabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun sami
wa minhum man yastami'u ilayk wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idha ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin wa hum yanhawna anhu wa yan'awna anhu wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun
wa minhum daga cikin mutanen makka man yastami'u ilayk akwai wanda yake sauraron ka ko daga cikin masu sauraron alqur'ani daga cikin mutane akwai wanda yake sauraron ka lokacin da kake karanta alqur'ani ko lokacin da kake fassara shi magana sai zuwa ga annabi amma ta shafi kowanne mai wa'azi ta shafi kowanne mai karantarwa mutane akwai wanda yake sauraron ka amma me ke faruwa bai imani ba wa ja'alna ala qulubihim akinna mun sanya waɗansu marafai akan kunnuwan wato akan zukatansu ala qulubihim lafazin akinna jam'i ne na kinan wato kinan mulki kenan akinna marafai an yafqahuhu ta yadda ba za su iya fahimtar alqur'ani ba wa fi adhanihim waqara haka kuma a cikin zuka a cikin kunnuwansu nan ma akwai wata toshiya da aka sa aka toshe kunnan ba wai sauti ne ba sa ji ba suka ji sauti sai dai ba sa masa ji na su bi ji na su imani za su ji sauti amma ba sa bi an gane ku wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha inda za su ga kowace irin aya da zaka zo musu da ita to ba za su yi imani da ita ba ko da zaka zo da wata mu'jiza ba za su yarda da cewa wannan mu'jiza ce wannan wani miracle ne ubangiji ya tabbatar a hannunka ba sai su dauka cewa tsafi ne sihiri ne a madadin sai da cewa gagar koye ne ubangiji ta Allah ya baka hatta idza ja'uka har ya zuwa lokacin da za su zo wurin ka yujadilunaka sai ka ji suna musu da kai yaqulu alladhina kafaru wadanda suka kafirta din sai ka suna cewa in hadha illa asatirul awwalin ai wannan abin da ake karanta mana na qur'ani ba komai bane face ta tsunniyoyi na mutanen farko ta tsuniya ce asatir jam'i ne na ustura kamar kace uhdusa ahadith udhuka adahik ul'uba ala'ib haka ustura asatir ala wazni afa'il ko na makamancin haka in hadha illa asatirul awwalin wa hum yanhauna anhu abin mamaki yanhauna anhu suna hana mutane imani da annabi wa yan'auna anhu amma suna nesantar da mai zalunta saga bare shi in za a yi imani da annabi sai su hana su ce kar ku bi shi in ka zo zaka wa annabi ta addanci kuma sai su tsaya su ce ba kai sa ba abin mamaki ke wannan da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce ta sauka ne akan Abu Talib wanda shi bai yi imani da manzon Allah ba amma duk wanda yazo zai keta alfarmar manzon Allah to zai bashi kariya
na'am
ya yadda ya karbi kowace irin wahala ya yadda da yake da alaka da kowa a duniya yana tare da manzon Allah amma ko bai imani da shi ba sai Allah ya ce wa in yuhlikuna illa anfusahum ma yas'urun ba kowa suke halakarwa ba sai kawunan su amma ba su sani ba sai ayat
wa law tara iz wuqifu 'alan nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna min al mu'minin bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl wa law لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
وبنجد يتي ولو ترى عند ذاك قلي إذ وقفوا يا عند أكي جيف كافرين على النار أكموتا عند ذاك حال دسكي تكي فقالوا suna masu cewa ya laita na ya kai san mu nuraddu idan ma ace za a maishe mu gidan duniya wala nukazziba bi ayati rabbina ba za mu kuma ƙaryata ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna minal mu'minin kuma za mu kasance cikin mu'minai inda zaka ga hakan da kaga abin mamaki wato lautara jawabu laudan anan gurin an shafe shi mahzuf an bayyana ko a cikin larabci balaga ce take sa a shafe jawabin lautara balaga ce mai girman gaske ma'ana لو ترى إذوك فعلا ناري لرأيت أمرا عجيبا لرأيت أمرا مهيلا لرأيت أمرا عظيما تقدر دعب لها قدر إنا فتاة أم بإنتا ناتبا قنوة تبا قنوة شيخ محمد متولي سيأراوي الله جي كنصر قافرة ليك متنى والديك دا هكما وجم قصر آيوين القرآن ميجرما دكالته ونسو وجوه بيانية تكين القرآن يكي توا إذا أكسيدو كي قاونم إليك وانديك اللبو متاني أنا تنى من سأرسا sai aka ce rannan kuma ma'aikatan tsaro sun kama shi kuma a san kama shi a halin yana kokarin guduwa ka san ya sha man da aka wa mutum baya kokarin guduwa kila sa ajin tausayi in baya kokarin guduwa ya miƙe amma yana kokarin guduwa sai aka kama shi yaya yace anan gurin labarin zai fada dika ce ai kaga wannan nan shahararren barawon nan ai yayin da jami'an tsaro suka damke shi wai chapdija kawai suka yi shi to labarin ya fada dika amma idan ka ce ai suka sa masa amfa har yanzu yana jira shi kuma mai ai kuma suka mare shi to kuma yana jira shi sai mai sai suka sa shi a Black Maria to shikenan an kare ya ba ai komai ba amma idan ka tattare gaba ɗaya labarin ka ce ai da kaga lokacin da aka danke shi wani irin kamu da aka yi masa wai ai abin sai wanda ya gani to labarin ya fi razanarwa ya fi firgitarwa to shine nan Allah ya ce lautara izukifu ala nari da kaga lokacin da aka yi wurgi da su cikin wuta sai aka yi shiru cam ɗaya ai da kaga abun mamaki sai aka shafe wannan sai aka shafe wannan magana kawai sai aka ce fa qalu kawai sai gashi suna cewa ya laita na rabbi ya ubangiji ina ma a ce a mayar da mu gidan duniya duk abin da kaji wani ya ce a dawo dadi ne ko wahala wala nukazzibu bi ayati rabbina wallahi ba za mu kuma karyata ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna minal mu'minin za mu yi imani da san ku sune suka ce ba za su yi imani ba sai Allah ce bal bari duk ba wannan zancen bane ba badalahum ma kanu yusfuna min qabl idan abinda suke boyewa a da shine yanzu ya bayyana a gare su a sarari suka gaisu abinda suke boyewa cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikina sakamakon hakan shine ya bayyana a gare su walau ruddu inda ma za a mayar da su gidan duniya din la'adu limanhu anhu da sun koma yi zuwa ga abinda aka hana su wa innahum lakadibun lalle su makareta ne Allah ya saki cewa walau tara idukufu ala rabbihim inda kaga lokacin da aka dakatar da su a gaban ubangijinsu nan ma shine cip ai da kaga kaskanci akan su ai da kaga yadda ido ya raina fata ai da kaga yadda suke dana sani da nadama qala alaysa hadha bil haqq ubangiji ko yace da su shin wannan abin ba gaske bane ba kiyama ku ce ba gaske bane asatir al awwalin ne
na'am
qalu sai ka san ce bala gaske ne wa rabbina mana rantsuwa da ubangiji gaske ne ma'ana ba a sa rantsuwa ba sai rantsuwa qala ubangiji sai ce da su fazukul azaba bima kuntum takfurun ku je ku dandana azaba saboda abinda kuka kasance kuna yi na kafir Allah ya tsare abinda muka fada zama daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta'ala shi ya fi mana Allah ka dukan mu ya mana gafara ya biya mana dukan bukatun mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi